Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A yau Laraba 22 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da al'ummar musulmi a kasashen duniya ke dakon suma azumin watan Ramadan, shugabannin al'umma da na addini sun fara jan hankalin jama'a akan tanadin shari'a game da ganin wata.
Ba dole bane a ce dukkan duniya ta dauki azumin watan Ramadan, saboda akwai wani abu ke mai ikhtilaful matsali sabanin mafitar wata. Kina yiwa mu sun gani ba mu gani ba, ko mun gani ba su gani ba.
To za ku ji karin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafe da shirin ciwon ƴamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridan ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Talata ne jagororin manyan jam'iyyun adawa a Najeriya suka shigar da ƙarin neman soke sakamakon zaben shugaban ƙasa na watan jiya da suke kalubalanta, kamar yadda takardar kotu ya nuna, domin fara wata shari'ar da ka iya ɗaukar tsawon watanni. An shigar da ƙarin raki da dama akan kalubalantar sakamakon zaben shugaban ƙasar Najeriya, amma ga dukkan alamu babu wadda ta yi nasara. Dan takarar babban jam'iyyar adawa ta People's Democratic Party PDP Atiku Abubakar da Peter Obi na jam'iyyar Labour Party sun roki kotun ɗaukar gara da ta soke zaben da Bola Ahmed Tinubu dan takarar jam'iyyar APC ya lashe. Shugabannin jam'iyyun adawan sun faɗa a wata takardar rantsuwar kotu cewa zaben na tattare da maguɗi, kana suna zargin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC da take doka, inda ta gaza amfani da na'urar lantarki wajen ɗaukar sakamakon zaɓe daga rumfunan zaɓe da ma wasu zargi-zargi. Atiku da Obi sun nemi umarnin kotu kan soke zaɓen shugaban ƙasa, kana INEC ta gudanar da sabon zaɓe. Tinubu ya kare zaɓen, inda ya ce an gudanar da zaɓen cikin adalci. Kotun ɗaukar ƙara dai tana da kwanaki 180 ta saurari ƙarar kana ta zartar da hukunci akan kalubalantar da Obi ke yi. Wani ɗan jaridan ƙasar Faransa Olivier Dubois mai shekaru 48 ya koma gida a ranar Talata bayan kusan shekaru biyu da ake tsare da shi a yankin Sahel, inda iyalansa da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron suka tarbe shi a filin saukan jirgi da ke kusa da birnin Paris. Dubois da wani ma'aikacin agaji ɗan ƙasar Amurka Jeffrey Ward mai shekaru 61 da haihuwa, waɗanda aka kama a kudu maso yammacin Nijar a watan Oktoban shekarar 2016, sun isa Yamai babban birnin Nijar a ranar Litinin bayan an sako su. Dubois ya sauka daga jirgin a tashar jirgin sama na Villa Kulibali a ranar Talata, kuma ya tafi kai tsaye ya rungume 'yan uwa da ke jiran shi akan kwaltan jirgi. Macron ya kuma rungume shi a gaban kabaruri a wani ɗan takaitaccen hutu daga siyasa mai cike da rudani ta cikin gida kan yadda gwamnatinsa ke yin garan bawul ga tsarin fansho. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kimanin ma'aikatan sashen ilimi 30,000 da goyon bayan kungiyoyin malamai ne suka tsunduma yajin aiki a birnin Los Angeles a jiya Talata, inda suka rufe makarantu da ɗalibai kusan 500 ke zuwa a gunduma mafi yawan makarantu na biyu a Amurka. Haɗakar kungiyoyin ta ma'aikatan ilimi tana neman ƙara abin da ta kira albashin talauci na dala 25,000 a kowace shekara ga yawancin mambobinsu, ciki har da direbobin bas na makaranta da masu kula da su da ma'aikatan kantin sayar da abinci da mataimakan aji. Dubban masu zanga-zanga ne suka taru domin gudanar da zanga-zangar lumana a wajen headquarter makarantar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta Los Angeles, inda suka lashi takobin ci gaba da gudanar da zanga-zanga har tsawon kwanaki biyu masu zuwa. Muna son ɗalibanmu, kuma muna nan ne don ɗaliban, amma idan ba za mu iya kula da 'ya'yanmu yadda ya kamata ba, ta yaya za mu zo nan da kyau mu yi aiki kuma? Linian Boy Peterson, wanda Reuben Boss da ya taka rawar gani yana shaidawa gidan talabijin yana shaidawa gidan.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniya. Yayin da al'ummar musulmi a ƙasashen duniya ke shirye-shiryen soma azumin watan Ramadan, a Najeriya ma a yau ne ake soma duban wata. Wannan yasa shugabannin al'umma da na addini ke jan hankalin jama'a akan tanadin shari'a dangane da ganin wata. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Samun ganin jinjirin wata ranar 29 ga watan Sha'abana na shekarar Musulunci ko kuma cikar watan na Sha'abana kwana 30 shine sharadin soma azumin watan Ramadana ga musulmi da ke kowane cikin fadin duniya. Sai dai wasu lokuta a Najeriya wasu musulmi kan samu rabuwar kawuna dangane da duban wata, duk da yake kwamitocin kula da duban wata na ƙasa da na fadar shugaban majalisar koli akan lamuran addinin musulunci na ƙoƙarin sanar da jama'a kwanakin wata na musulunci. Shugaban majalisar kuma sarkin musulmi Muhammadu Sa'adu Abubakar ya ce jama'a su daina kulawa da batun kwanan wata na wasu ƙasashe kamar ƙasar Saudiya, kana su mayar da hankali ga umarnin da shugabannin su ke basu.
Amma abu guda ne, ya ta mun rarraba a dubu wata an gani a kwamuna don mu fata ne da sauri da masu shirya kalmi masu sharamin kwanansu na ita ya su fara.
Batun duba da kuma tabbatar da ganin wata na musulunci nauyi ne da ya rataya ga jagoran musulmi. Saboda haka shugaban kwamitin kula da lamuran addinin musulunci a fadar sarkin musulmi wanda kuma shine wazirin Sokoto Farfesa Sambu Ali Junaidu ya ce a Najeriya sarkin musulmi ne shari'a ta dorawa wannan nauyin.
Na tabbatar da ganin wata ko ba a gan shi ba, shi ma kai ne ba shi ka tashi kawai ce an ga wata ba a yi azumi ba ko kuma ba a ga wata ba ko a haji azumi ba, a'a sai an bi duk uwayen kasa, duk sarakunan jihohin musulmi na arewa da na kudu gaba ɗaya na Najeriya an ji ko sun gani ko ba su gani ba. Idan aka yi wannan shikenan sai a ba da sanarwa an ga wata.
Malaman addinin musulunci na ci gaba da tsokaci akan batun duba da tabbatar da ganin wata da kuma ko ganin wata a wata ƙasa kan isar ma jama'ar da ke zaune a wata ƙasa. Sarkin malaman Sokoto Malami Hayana Mallam Boyi yana mai cewa
ba dole bane a ce dukkan duniya ta dauki azumin watan Ramadan, saboda akwai wani abu ce mai ikhtilaful matali'i sabanin mafitar wata. Kina yiwa mu sun gani ba mu gani ba ko mun gani ba su gari ba, don haka sabanin ikhtilaful. Amma su mahi wasu malamai sun ce babu sabanin ganin wata, saboda magana Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace ku dauki azumi idan kun ga wata ko sha idan kun ga wata, yace khidabun amul li jami'il umma, magana ce gaba dai ga al'ummar musulmi.
Shi kuwa alƙalin mallam Sokoto Malam Ahmad Helele yace ba laifi ya amfani da ganin wata na ƙasar Saudiya.
Don abin da ke cikin cewa Allah yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitun linnas wal hajj, suna tambaya ka game da jinjirin wata, Allah ce ka gaya musu su jinjirin wata lokuta ne ga mutane gaba ɗaya, yace kuma wal haji. Saboda haka ba a ce a bi Saudiya wai duk sanda sun haga wata a bi su ba, amma dai sun yi kowa alaka da wata, don Allah ce ayi mawaqitul linnas wal haji, kuma hajjin ga can ɗaya aka yi ne. To tunda har akwai wani rukuni tsayayye wanda sai can aka yi ne kuma yana da alaka da wata, to gaskiya sun yi kowa haƙi ga matsalar garin wata. Don in ka ce komai sun kai kure sun kai ku kun kai daidai, to mun ji akwai yin azumi daidai amma kun yi kuren haji mai hankali, shi ma hajjin rukuni ne kuma can ɗaya ake yinsa. Don haka musulmin duniya sun yi ijima'i cewa ba a kuren arfa, don ijima'i na jama'a musulmi na duk duniyar musulmi tana da wakilci wurin. To kuma tun farko Allah ce ai linnasi wal haji, inda ya tsaya kai linnasi sai mu zan daidai da mu da su da kowa, sai ce wal haji kuma hajjin gaba a yi ne gare ku.
Lokacin watan Ramadan lokaci ne da ake karfafa gwiwar musulmi su ƙara dagewa da ibada tare da yawaita aikata ayyukan alkhairi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A jiya Talata ne Prime Minister Japan Fumio Kishida ya gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Kyiv a yunkurin bayyana goyon baya yayin da shugaban Russia Vladimir Putin yake amsar bakoncin takwaransa na kasar China Xi Jinping a birnin Moscow. Shugaban na Ukraine ya kafe hotonsa a yanar gizo yayin da suke gaisawa da Kishida, wanda Zelensky ke kiransa adali mai kiyaye sharuɗan ƙasa da ƙasa kan daddaɗin abokin Ukraine. Kafin ganawar, Kishida ya kai rangadi a birnin Bucha, inda Ukraine ɗin ta ce sojojin Rasha sun kashe sama da fararen hula 400 a bara, wanda tuni aka alakanta ɓarnar da suka faru da ayyukan sojojin Moscow. Ya ajiye furanni a wajen wani coci kada ya kawaici na minti ɗaya sa'annan ya rusuna domin girmamawa. Kishida shi ne shugaban wata ƙasa na baya-bayan nan da ya kai ziyara a ƙasar Ukraine mai fama da yaƙi tun bayan da Rasha ta ƙaddamar da mamaya a watan Fabrairun shekarar 2022. A ƙarshe, girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.5 ta afku a mafi yawan yankunan Pakistan da Afghanistan a jiya Talata, lamarin da ya jefa mazauna yankunan cikin firgici suka tsere daga gidajensu da ofisoshi kana ta firgita mutane a ƙauyuka masu nisa. Akalla mutane 9 ne suka mutu, sama da mutane 100 ne aka kawo su a asibiti a yankin tsaunin Swat da ke lardin Kibar Pakhtunkhwa na arewa maso yammacin Pakistan cikin wani yanayi na kaduwa, kamar yadda Bilal Faizi, kakakin hukumar bayar da agajin gaggawa ta Pakistan, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Waɗannan mutane da suka firgice sun suma, kuma wasu daga cikinsu sun suma ne saboda kaduwa da ganin wannan girgiza, in ji shi. Faizi ya ce daga baya aka sallami aka sallinsu daga asibiti. Faiz da wasu jami'ai sun ce mutane 9 ne suka mutu sakamakon ruftawar rufin gidaje a sassa daban-daban na arewa maso yammacin Pakistan. Wasu da dama kuma sun jikata sakamakon girgizar kasar da ta afku a kasar Afghanistan, kuma an ji ɗuriyarta a makwabciya Tajikistan. Girgizar kasar ta haifar da zaftarewar ƙasa a wasu yankuna masu tsaunuka, lamarin da ya kawo cikas ga zirga-zirga.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan waƙar. Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 17, 25, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka, a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A yau mun gayyaci Hajiya Hawwa Mustafa Babura, yar asalin jihar Jigawa wacce a yanzu take zaune a jihar Missouri a Amurka, sai Hajiya Uraira Musa wacce ita ma take zaune a jihar New Jersey a Amurka. Na kuma fara da neman jin ra'ayin Hajiya Hawwa a game da wannan rana ga kuma yadda hirar tamu ta kasance.
Ina mai matuƙar farin ciki nuna murna ta ga wannan rana ta mata, saboda nuna muhimmancin ƴa mace ko mata a al'umma gaba ɗaya a duniya. Lallai ƴa mace tana da muhimmanci a duniya a matsayinta ta mace, a matsayinta ta uwa da take ƴaƴanta, a matsayinta ta shugaba wadda take da haƙuri da nuna juriya da sanin ya kamata a dukkan al'amura, ba na cikin gida ba har na waje. Mata gaskiya a duniya a turance zan ce they have come along.
Suma ana damawa da su yanzu.
Tarihi yanda ya nuna, ba ina nufin kamar tarihi a nan irin na kasashen wajen nan, mata da ba ma a saka su a matsayin kamar a ce suna da ƴanci wanda yake daidai da na ɗa namiji. Kuma ina zan san ƴanci ba ina nufin wai irin kamar a ce kai ɗaya ba abinda namiji ya mace za ta yi, ba ma irin wannan ba. Kuma alal misali wajen ilimi, sai kika kamar sai an fi son ɗa namiji shi ne zai je ya ilimi, an sabunta darajar ƴa mace wajen neman ilimi. Amma yanzu ga shi nan kusan duk duniya still akwai guraren da ake gwagwarmaya, amma dai akasarin kasashen duniya ƴaƴa mata suna da ƴancin su je su nemi ilimi. Sannan a da aiki ma na samun abin kan kike a matsayinki na ƴa mace da ba a fahimta ba, sai dai ƴa mace su zauna sai dai abinda namiji ya bata, in bai bata ba ma ko oho. Amma yanzu akwai dama da ta kawo da yawa, yadda mata suke iya samun dama su yi aiki su samu na kansu, kuma suna samun mataki a ilau a guraren ayyuka.
To gare ki Hajiya Huraira, yawanci idan aka ce a baiwa mace dama, za ki ga kamar wani rukunin mutane suna tunanin cewa ana neman daidaito ne.
Amina ce Muhammad ita ce fa mai ce maka yau
ni general na United Nations. Amman duk da haka ai bata manta tarbiya ba, mutum manta kuma inda ta fito ba, ta san cewa dai ita mace ce kuma a ga musulunci ko da yaya ko me shi gaban da ta samu. An koyar da mu cewa namiji daga addinin mu har da tarbiyar mu cewa namiji shine na gaba. To yanda mazan mu suke tunanin cewa aka bar mata suka ci gaba zai kawo raini, wallahi wannan abin bai kamata a ringa tunanin a haka, don akwai mata da yawa da suka ci gaba suna abubuwa kuma da yake da ban sha'awa, da suke taimaka ma jama'a, taimaka ma garinsu da iyayensu da ƴan uwansu da fitar da danginsu daga talauci, don suna da abin hannunsu. Ba tsammani in an ce wai a ce magan da suke wannan tunanin ya kamata su bara gajiwa, ba haka suke tafi ba. In mun ce a ba mace hanyar da za ta ci gaba, ba wai ana cewa macen za ta zo tana dagar da karta da miji ba.
Wannan tabbayar ta yake ce Hajiya Hawwa, a na ki ra'ayin duk da cewa yanzu kina ƙasar Amurka, na tabbata kina mu'amala da mutane a can gida Najeriya da kuma sauran sassan duniya. Yaya kike kallon al'amarin a nan da kuma can gida, kuma kamar wasu abubuwa ne suke janyo tarnaƙi wajen tabbatar da cewa mace ta kai ta cimma wani abu a rayuwa?
A gaskiya kafin ma na fara cewa wani abu wanda zai nuna ci bayan ko rashin samun ci gaba ga rayuwar ƴa mace a nahiyar Afirka, ma ba Najeriya kawai ba, sai na tsara wa Afirka sosai, musamman Najeriya ƙasata ta farko. Akwai ci gaba sosai, matakai kala-kala da ya nuna mana, because idan na lura zan ga a zamanin iyayena shine zamanin da mata ba a yaje musu lallai su sami ilimi. Aka zo ga kan yayyena, daga kan yayyena aka samu mata suna da ƴancin ilimi har da wasu da suke zuwa su yi aiki. Daga kan irina yanzu an ban mu mun fito ko da miji ko ba miji, iyaye daga kaina yanzu shekara ta na haura 50. Amma tun daga kaina aka yarje wa ƴa mace take iya fita ƙasar waje ta ilimi ta dawo ba lallai sai tare da mijinta ba. To yanzu kuma ƴaƴanmu suna da samun mukami a shugabanci kamfanin nufa za a iya ɗauka. Yanzu a Afirka muna da mata suna tuka jirgin sama, muna da mata suna shiga cikin aikin kare ƙasa kamar soja da mukamai da yawa. Akwai mata likitoci, so ta wannan samun cigaba ne. Kuma in kika ta shiga cewa ko a ƙasashen da aka ci gaba musamman ƙasa Amerika da kowa dai ke kallo ya koyi da kita, har a yanzu akwai gwagwarmaya a inda ba a kamanta mace da namiji kamar wajen biyan aiki. Za ki ga kuma aikatun idan an tashi mace aikin da za ta yi shi namiji zai, amma sai a ɗara wajen biyan albashi sai a ba nan fiye da mace. To ganin cewa ƙasashe irin wannan ma da suka fi mu ci gaba, har yanzu mace ba ta kai matakin namiji a daidaituwa ba a wasu ɓangaren. To ai sai mun tsara wa kanmu, mu kuma a Afirka da sauran ƙasashen irin su Najeriya, a gaskiya akwai ci gaba amma fa akwai sauran aiki.
Na dawo gare ki Hajiya Hurira. Menene ra'ayinki game da tashin ranar da bana?
Ya kamata a wannan ya faru ma shekara da shekara. Matanmu na Najeriya ko na Afirka suna da kokari, suna da ilimi, suna da fahimta, suna da kwazo na neman abin hannu da kuma dinkin lura. Duk mace da Allah ya mata rufin hannu za ta koma ƙauyenta ne ta yi taimako. To shi yasa ake cewa in aka taimaka ma mace ta ci gaba, to za a taimaka ma jama'a. Don Allah ya yi masu lura da halin masu tausayi iyaye ne ko yarinya karama ce ba shi ka halin da take halin da wanda za ta tashi ne ta lura da jama'a wanda take yi kawai ita san ita ne. So a ce wai yanzu yake faruwa ko man ji daɗi yanzu ne ya faru, ya kamata a yi wannan abu, wannan abin ya faru dinkali. Dan muna da mata da yawa kamar Amina J. Muhammad, ita ce fa mai taimakon
babban sakatare majalisar ɗinkin duniya
gaba daya. Duk da haka za ki ga tana rike da addininta, tana rike da tarbiyyarta, akwai rage da gani an mata wani ikirari karau abinci, tana magana da fulatanci, tana magana da Hausa. Wata saka suna cewa Allah ya yi ba ta wannan position ta kuma za ta a Afirka, dole ne su zo karkashin ta. Ban tambayi akwai wannan ma a cikinta, kawai ita ta san cewa an ba ta wannan dama, wannan aiki ya kamata ta yi yadda za ta taimaka ma mutane. Jama'a gaba ɗaya ma ba mata kawai.
Me kike gani ya kamata a yi domin tabbatar da cewa ita mace ta ci gaba? Duk da cewa ɗaiɗaikun mata da na yi hira da su sun ce matan Afirka ne ma fa yanzu ana damawa da su, amma da sauran rana a kaba.
Ya kamata a bar mata su yi karatu, shi ne mafitar komai. In mutum bai yi karatu ba, ko da an dan alalu kuɗin nan aka ce ki je ki kasuwanci da shi, ba za ki sai mai kar da kasuwancin nan gaba don ba iya yanda za ki cucuya shi ba. Amma in aka bar ki kika yi karatu, ko da karatun nan bai kai university ba, ko da primary ne aka ba, mata kan kai da wannan ranar farin ciki, because gaskiya a kowane rana ci gaba muke. So amma abinda zan ma matan magana gargaɗe su da muna samun an ba mu ɗan hanya mai ci gaba, ku ringa ɗaukan wannan abu kai gida. In na ce ku kai ƙauye don duk kuɗin gajin mutanen da suke ƙasan, kawai abinda ba ma na take cewa wani lokacin da aka ce Hajiya Hurira kin ga ko ne rufan asirin ki, inda ki taimaka ma ɗan uwanki na ƙauye shi ba ki da rufan asiri. Tana nufin cewa in ban kafa su suka yi abin hannu ba, kullum za su zo su tambaye ni abin da za su yi. Kuma in ina ba kudin da za su abin da za su yi, kuma wancan kudin ba kudin zai ɗani.
Ki sauraro kada a sha'afa ana sauraron jiran ciwon ƴa mace ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka za mu naɗa tabarmar shirin a yau. Sai zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.
Madalla a gaida Aisha Mu'azu. Yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Kamaru.
Za zan fara a jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Afrika Media. Allah farkon shafin ta yabawa ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Beti Asomo wajen namijin kokarin da yayi na yakar maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa. Kuma ministan da kansa ya yabawa dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru wajen dajicewa da suka yi domin mulkushe hare-haren yan ta'adda na Boko Haram wanda suka samu asali ne daga kasar tarayyar Najeriya. Jaridar da misaje kuma ta wallafa cewar ɗan asalin arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ake kira Frank Biya. Sun ce su kan a ta ɓangaren su shi ne ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa manan da shekaru biyu masu karatowa. Sai kuma jaridar Le Jour anda ita kuma ta ce kotun TS ta gurfanar da tsohon kantoman din cinikayyar kasar Jamhuriyar Kamaru Duwara Musa Prince Tone-Tone a yayin da ake bincikensa kan almundana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Ekohosante anda ita kuma ta yi bayani cewar ministan lafiya na kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Malula Malashi ya ce yanzu dai hukumar tasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraluwar cutar nan ta kwalara a kasar Jamhuriyar Kamaru. Ta ce kuma tana kokari matuƙa gaya za su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da saƙo birni da ƙauye don cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Karara kuma cewa ta yi ƴan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya. Sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban kasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru 40 a kan karagan gadon mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru. The Guardian Post kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni bata kare ba a bangaren yan awalan kasar Jamhuriyar Kamaru an da yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai har-haren su kan al'umman da basu gani ba a bangaren na yan awalan. Za mu kammala shayin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar The News an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da yan aware suke dauke ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen Ingilishi. Sai dai har yanzu jami'an tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da nuna jijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu ɗauke da bindigan, amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren wanda yanzu haka ba sa gudanar da kasuwanninsu waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na ɗan awali. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, to yanzu kuma ga labaran duniya a takaici.
A jiya Talata ne jagororin manyan jam'iyyun adawa a Najeriya suka shigar da ƙarin neman soke sakamakon zaben shugaban ƙasa na watan jiya da suke kalubalanta, kamar yadda takardar kotu ya nuna, domin fara wata shari'a da ka iya ɗaukar tsawon watanni. An shigar da ƙararraki da dama akan kalubalantar sakamakon zaben shugaban ƙasar Najeriya, amma ga dukkan alamu babu wadda ta yi nasara. Wani ɗan jaridan ƙasar Faransa, Oliver Du Bois, mai shekaru 48, ya koma gida a ranar Talata bayan kusan shekaru biyu da ake tsare da shi a yankin Sahel, inda iyalansa da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron suka tarbe shi a filin saukan jirgi da ke kusa da birnin Paris. Du Bois da wani ma'aikacin agaji ɗan ƙasar Amurka Jeffrey Ward, mai shekaru 61 da haihuwa, waɗanda aka kama a kudu maso yammacin Nijar a watan Oktoba shekarar 2016, sun isa Yamai, babban birnin Nijar, a ranar Litinin bayan an sako su. A ƙarshe, Kimanin ma'aikatan sashen ilimi 30,000 da goyon bayan kungiyoyin malamai ne suka tsunduma yajin aiki a birnin Los Angeles a jiya Talata, inda suka rufe makarantu da dalibai kusan 500 ke zuwa a gunduma mafi yawan makarantu na biyu a Amurka. Haɗakar kungiyoyin ta ma'aikatan ilimi tana neman ƙara abin da ta kira albashin talauci na dala 25,000 a kowace shekara ga yawancin mambobinsu, ciki har da direbobin bas na makaranta da masu kula da su da ma'aikatan kantin sayar da abinci da mataimakan aji.
To ma sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu. Sai kuma can anjima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya hada shirin da kuma bada umarni, da injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.